kasuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakin namu Professor Aminu Muhammad Faje da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido akan tabarwarewar tattalin arziki. Wakilinmu da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya ci gaba da firar da tambara da yi wa Alhaji Babangida Lamido.
Me ya sababa yanzu suka jirkushe yawancin su yanzu ba ka samu kashi 10 cikin 100 waɗanda suke aiki ba da sauran arife su?
To, na fari dai kamar yake gaya maka tsari, shi policy mai za a ce mashi ne tsari ko? Ƙuduri na tabbatar da irin kanci an yi amfani da ƙuduri an karya arziki a siyasance, kuma siyasar ta cikin gida da ta waje. Domin me tura ba za su taɓa yadda ka miƙe sai sun amfani da wasu 'yan baranda na ƙasa marasa kishi domin su dulkushe masana'antu. Akwai masana'antun da ni sun girme ni kyau shekara ta 53, akwai masana'antun da shekara 70 suna aiki, kuma su suke rike da bangarancin wani bangaren arewacin kasar nan wanda aka yi amfani wanda take amfana da ita. To irin wannan abubuwan ne kansu su mafi turawa in ba su kashe waɗannan ɗin ba mu mafi za mu sai kayan su ma har su kai wata wannan ba. To wannan fa shi ne duk abin rashin wato kishin ƙasa, ka gane ko da kishin kai, domin ni in na samu kuma mutane da yawa sun sani, ka gane a duk irin tsari. Yanzu misali in na fara gaya maka, wallahi tallahi ba ramu an ɗauko ta da tushe. Obasanjan nan da kake gani da shi da Murtala Inyako, gonakin nan guda biyu nasu ba nasu bane, 1977 yana shugaban ƙasa Obasanjo aka yi su demonstrator farms wanda yake za a rika Najeriya za ta rike kanta ba tare da fetur ba.
Gonakin gwaji kenan.
Aka sabata duk wata gona abinda ke ita a duniya take so an mata tsakanin Ota da Adamawa. Guda biyu ne aka sai na Operation Feed the Nation. Na gwamnatin tarayya ne suka maida ita ta kansu. Ga yawa kowa. Ka gane, saboda haka shi kansa ba tasa bace Murtala Inyako ba ta, kuma har yanzu ko kasashen Turai a yadda ɗin yake an yi su ne tun 1977 ba wa'yansu ma shirin da suke ciki a yanzu. A yanzu ɗin yadda zamani ya zo, tun a wancan lokacin noma ake na gonaki ne na gwaji na duniya wanda yake za mu rika samun value chain. Abinda ake cewa value chain shi ne ribar ƙafa, mu sarrafa mi wannan domin da gyaɗa. Da in ka duba duk da lagyaɗan da kake gani, da lagyaɗan da gani ni na farin ciki da lagyaɗa ba ta nan. Domin me? Da ina yaro kamfanin mai kwaya ɗaya ne a Kano, yanzu ko wajen guda 500 ne sun ɗebe wannan ɗin, sai an kai ta Ingila.
Dr. Muhammad Hadi Musa, wannan cibiya ta ku ta Partnership for Enterprise Development, kuna huɗa da ƙanana da matsakaitan cibiyoyin kasuwanci ko kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi. Ana ta magana cewa masana'antu sun durƙushe, gwamnatoci ba su da alƙibla ta fuskar tattalin arziki, ku kuma kuna so ku ƙulla wani zare ne tsakanin waccan hukuma ko da wannan ƙungiya ko masana'anta, walau ta ƙasar waje ce ko ta cikin gida. Ba mu sani ba irin wannan tsari da aka ɗauko wanne irin tasiri misali zai yi, tunda misali yanzu su masu masana'antu ana zargin Turawa ma ba sa yin raudata kamar suna zagon ƙasa, gwamnatoci ba sa yin tsare-tsaren da ya kamata a ce ya ɗore. Wai wannan aikin da kuke yi kuwa ta yaya zai tasiri tun daga matsalolin da ake rasu?
Lalle akwai wahala a cikin aikin, domin kaga ya cibiyarmu da take kunshe da 'yan mutane da ba su kai sun kawo ba, wato ta iya yin aikin da gwamnati mai jami'ai 1000 malala gashin tinkiya amma ta yara suka kasa yi, kasan kuwa tasirin da za mu yi ba wani tasiri ba ne, illa dai wani abu ne da ake cewa wato ka motsa ko yaya ne kai motsi kana sarance wannan motsin naka wata kila ya zama wata fitila da zaka haskawa mutane su gane hanyar su zo su bi. Mu abinda muke kokarin yi shine mutane su daina zama abinda muke cewa apologetic, su daina wato zaunawa suna ba da uzuri, su rinka cewa wato yan siyasa su suka kassara su, rashin policies su ya lalata abubuwa, kamfanin dukan kasar waje su suka ruguza abubuwa, dukkanin su mun yi acknowledging wannan, sun taka matukar rawa gurin tabarbarewar tattalin arziki. Amma abin da muke so shine a tsayi da wannan tunanin a yanzu a nan, abubuwan da Dr. Aminu Fage ya magana na oil boom, abin da suka gangaro har zuwa kan SAP, da duk abubuwan da Alhaji Babangida Lamido ya magana na rawar da kamfanin dukan Turai suka taka wurin durkushewar mu, abubuwa ne wanda sun mai da mu wato ground zero, sun mai da mu wato kamar yau zamu fara ba mu ma fara ba, ko kuma ma sun mai da mu bayan baya a keli na tattalin arzikin duniya. To mu abinda muke so a Partnership for Enterprise Development, ikirarin mu shine a warwarota a tsayi da wannan abin, mun yadda waɗannan sun yi, amma ta ina kuma zamu fara kalubalantar waɗannan abubuwan da suka shafi siyasa da kuma wato abubuwan da suka shafi al'amuran da suka shigo mana na kamfanunuka da suka tabarbara da mu daga kasar waje.
Kafin mu kai ga wannan, zai zo mana abin da ake cewa solutions. Misali, kaɗan sa ta amala wannan bayanin na ku, za ka fara da bayanin na ga. Amma ya wannan al'amari yake shafar yaya alaƙar sa yake da zamantakewar 'yan ƙasa ɗin?
Yana da alaƙa, haka zalika mu ma kuma abin da muke yi yana da alaƙa kai tsaye da shi wannan abin. Abin da muke yi shine ƙoƙarin samar da wata rumfa mai zaman kanta inda 'yan kasuwar da masu masana'antu za su zo su zauna, wala Allah da 'yan siyasa da kuma waɗanda suke masu mulki su zo su saurare mu, mu tattaro jama'a a zuwa zauna a cikin wannan rumfa.
Muna so mu ji wato misali irin wannan katsalandan din da wada da ababan da aka ambata, misali bayan wannan wato wasa da hankulan da kai mana a baya na kwalan 'yan Najeriya misali ko 'yan ƙasa yake, me kuma yake haifai musu a zamantakewar su misali?
Ai wannan inconsistency na policy din da muka yi magana a baya, ai babban abin da zai jawo dan ƙasa shine talauci, domin asara ce zai yi ta mai dimbin yawa a kan kansa. In Mala Aminu Fage zai yi magana zai zama wato at micro level, a shi ɗaiɗaikun mutane asara ce. Yau gwamnati ta zo da ƙudurin da yake buƙatar wato gaba ɗaya da jarinka da iliminka da tunaninka da dukkanin yaranka da kake da su a masana'antarka ko kasuwarka, ka zuba su wannan 100% da jin amanar cewar wannan ƙudurin zai bille, kamar yadda Dr. Aminu Fage yake faɗa cewa hanya ce wannan da za ta bille. Sai bayan duk ka gama zubawa a cikin rayuwarka, kana da kyakkyawar mahanga na cewar wannan abin zai kawo mafita, kuma gwamnati ta zo da ƙudurin da ta kira shi maybe vision 2010 ko 2020 ko transparency ko ma me ta kira shi, sai ka gama zuba wannan, sai wata gwamnatin kuma sai ta zo sai ta ce ta datse wannan abin, babu wanda ya isa ya motsa daga nan, saboda haka kowa ya waiga ya koma kuma wani gurin. To kaga duk yaranka da ka zuba, da dukiyarka da ka zuba, da iliminka da tunaninka, da gaba ɗaya masana'antar ko kasuwancin ko yanayin noman ko ma menene da ka fuskanta, yanzu fa ya tsaya ya durkushe ya rushe, sai ka koma nemo jari, ka koma nemo yara, ka koma nemo sabon ilimi da sabon yadda zaka zuba wata masana'antar ta koma wani iri ne, ka kuma fuskanci wannan kuduri, kafin ma ka gama yin wannan shi kansa wannan kudurin shi ma wata gwamnatin ta zo ta kuma sake canza shi. Saboda haka ba abin da zai jawo dan adam a zamantakewarsa a ƙasar Najeriya illa mugun baƙin talaucin da gashi shine kuma kowa yake fuskanta.
Dr. Aminu Muhammad Fage, wasu suna cewa wannan matsalolin da muke ta magana da su na tattalin arziki, da muke magana a kansu na magana tattalin arziki, kamar wato suna da nasaba ko kuma tushensu ma jagwalgwala sha'anin ilimi da aka yi, tsarin manhajar ilimin ƙasar nan da wato da shi ma wannan inconsistency ɗin ya shafe su. nazarin da kuke ta fuskar tattalin arziki kun yarda cewa tsarin ilimin na bada ilimin tattalin arzikin da kasuwanci da me da sauransu yana ya taka rawa wajen jagwalgwalewar lamura
gaskiya ya taka rawa amma ba kusan yadda mutane suke tunani ba wato halin da kasar ta kanta ciki wato ba wai labari wanda ya faru jiya ko shekaran jiya dama can ya faru a kasar wato kaubi fito fili bane sai wato misali wannan lokacin da ita wannan gwamnatin take mulki ci a yanzu ta zo kamar wato ta zauna akan wani kashi ne wato da muke maganar wato ilimi na tattalin arziki na koci kasa wato ya ta'allaka wato da su kansu a kasar mutane masu saurari su bude kunnuwansu su ji ni domin sai dai abin da zan gaya musu wato duk inda kake tunanin kasar nan Allah ya ba kasar nan wasu mutane masu ilimi wanda a duniya ana alfahari da su wanda kuma na yi imani duk inda suke a duniya in suka ji wani abu yana faruwa a Najeriya da rashin jin daɗi su ma suna jin rashin daɗin a zuciyarsu wato kuma duk inda kake tunanin kasar nan Allah ya riga ya horewa kasar nan duk wani arziki da ke tunani Allah ya ba kasar nan duk wani wato wani mutane masu hikima da masu ilimi wanda ya kamata ya amfani da wannan hikima da ilimi din domin ci gaban wato kasar nan
jama'a firra za ta ci gaba mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu amma yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammad Faje da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin mu da ke Kano Mamuri Ibrahim Kwari da Chuba Hero Diodunay wanda ya daidaita mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya tare da alherin ubangiji Allah
Katuna yanda ka sami kudinka ka jawo ya ka sami kudinka to je ka kashe su da hanya mai